daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamma da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 23 ga watan Nuwambar shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarwa muka yi farincin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana 12 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin kasar Myanmar yadda ake auna musulmi ya zama kisan kare dangi. Sannan Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin kasar Myanmar da kuma al'ummar musulmin Rohingya.
To yayin da ake shirye-shiryen ratsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban Zimbabwe bayan da ya koma gida, kowane sauyi masana ke hasashen za a iya samu a kasar ta Zimbabwe?
Da Mugabe din da shi wannan sabon Al-Husaini ne da alaka, wato mutane ne waɗanda in ka je ka ɗauki tarihin su dukkan su ɗayan su ne. Amma
za a ji amma me, to a yammacin Afirka kuwa takamaimai a jamhuriyar Nijar, hukumomin jihohin Agadez da na Maradi sun sa kafar wando ɗaya da masu shan tabar shisha.
Na sa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka.
Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alher Abdu na tafa da shirinta na domin iyali, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan ya shafe kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus din daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe ranar Talata. Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasa a gobe Juma'a. Mnangagwa, wanda shi ne tsohon mataimakin shugaban ƙasar, ya gudu daga ƙasar haka kwatsam bayan da shugaban ya kore shi. Wani babban jami'i a cibiyar hulɗa da ƙasashen waje ta nan Amurka, John Campbell, ya ce ganin yadda Mnangagwa ya taka muhimmiyar rawa a gwamnatin Mugabe, bai tsammanin za a ga wani canjin kirki a asalin sabuwar gwamnatin cikin lokaci kankani. Mugabe, ɗan shekaru 93 da haihuwa, ya shugabanci Zimbabwe tun daga lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1980.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake a jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar, inda ake auna al'ummar musulmi, ya zama kisan kare dangi. Bayan cikakken nazarin bayanai sahihai, ta bayyana a fili cewa al'amarin nan na arewacin jihar Rakhine ba wani abu bane illa kisan kare dangi ake ma musulmi 'yan Rohingya, a cewar Tillerson a wani rubutaccen bayani da ya gabatar jiya Laraba. Jami'an Amurka sun yi ta binciken musabbabin har-haren da suka kai ga kashe ɗan ruwan 'yan Rohingya da kuma tilasta musu fiye da wato tilastawa wasunsu fiye da 600 gudu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasar Bangladesh. Sanarwar ta jiya Laraba ita ce karon farko da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana wannan tashin hankali a zaman kisan kare dangi. Jami'an da suka yi bayani ma 'yan manema labarai daga bisani sun jaddada cewa daga yanzu haka za a rika bayyana al'amarin.
A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin ƙasar ta Myanmar da kuma al'ummar musulmin Rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ƙuntata musu. Yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar ta Myanmar daga ranar 26 ga wannan wata na Nuwamba, Papa Roman zai gana da hafsoshin soji Janar Min Unglai dab da lokacin da zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da ƙasar ta Myanmar. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin ƙasar Myanmar da nuna rashin imani ga al'ummar musulmi tsiraru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa musulmin Rohingya fiye da 600 ne suka gudu zuwa Bangladesh, inda suke zaune cikin wani yanayi na ban takaici a sansanonin ƴan gudun hijira. Papa Roman zai gana da wasu daga cikin ƴan gudun hijiran inda idan ya isa Bangladesh daga ranar 1 ga watan Disamba. Ziyarar ta Papa Roman ta zo ne a wani muhimmin lokaci ga ƙasashen biyu, a cewar mai magana da yawun fadar Papa Roman Greenberg, wanda ya ƙara da cewa yana ganin ziyarar za ta yi ma'ana.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Faransa na buƙatar a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa kan zargin sayar da wasu baƙin haure 'yan Afirka a matsayin bayi. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana hoton bidiyo a al'amarin da gidan talabijin na CNN ya nuna a makon jiya da abin fallasa, wanda kuma ba za a lamunta da shi ba. Wannan babban laifi ne ga ɗan Adam, a cewar Macron bayan ganawarsa da shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Alpha Conde. Ya ƙara da cewa, ina fatan za mu ƙara azama a yi yaƙi da masu safaran mutane waɗanda ke aikata wannan ɗanyen aikin, tare kuma da haɗa kai da dukkanin ƙasashen da abin ya shafa don wargaza su. Kafar ta CNN ta nuna hoton bidiyon da ke nuna yadda ake cinikin wasu baƙaƙen fata maza a kan dala 400 kowanne, waɗanda za a riƙa kai su gona suna aiki. Bidiyon ya janyo ɓacin rai a sassan duniya, kama daga Turai zuwa Afirka. Mai yiwuwa a yi taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon gobe, a cewar wani jami'in diflomasiyyar ƙasar Faransa.
Yawan Alhamis Amurkawa za su yi bikin cika-ciki da ake cewa Thanksgiving da Turanci kamar yadda suka saba, wanda ya haɗa da haɗuwa da 'yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fareti da ƙwallon ƙafa da sauransu. Ga wasu kuma lokaci ne na hutu da fara yin sayayya musamman ma na Kirsimeti. To amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Macy Thanksgiving da akan yi a unguwar Manhattan na birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin, wanda kan janyo 'yan kallo wajen 200,000 zuwa, ya zo ne a 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani ɗan asalin ƙasar Uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta wajen bin kan mutane a hanyar masu hawa keke, inda ya kashe mutane 8. Wannan biki na cika-ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri, wanda daga cikinsu shi ne tafiya a haɗu da 'yan uwa na jini da abokai. Ana ƙiyasin mutane wajen miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye a gabanin hutun, wanda hakan ya ɗara na bare da miliyan guda. Da haka ya zama bikin cika-ciki mafi armashi cikin shekaru 10.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ƙasar Zimbabwe a gobe ne ake sa ran za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban, wato a matsayin sabon shugaba bayan da shugaba Robert Mugabe ya yi murabus daga makaminsa. Na tambayi Farfesa Abube Namaiwa, masanin siyasar ƙasashen Afirka da ke Senegal, shin ko za a iya samun sauyi a ƙasar ta Zimbabwe lura da cewa Mugabe, wanda ya kwashi shekaru 37 yana mulki, ya kauce?
Wannan duka gurbi guda ne. Wato abin da ya kawo haka shine cewa kamar shi Robert Mugabe kin ya so ya sauya wanda za ya ɗauki wurin shi. Wannan yana kawo matsala. A tuna hau da cewa da shi wannan makadashin nashi ya hambare shi ya ɗauki matar shi ya aza. Wato wannan yakan kawo cikas. Amma da Mugabe kin da shi wannan sabon Al-Husaini ne da Alasan. Wato mutane ne waɗanda in ka je ka ɗauki tarihinsu, dukansu ɗayansu ne. Amma in shi bai takara ba cikin wa'adin da aka bashi na wata uku, ta cewa da in bai takara ba, amma in ya yi takara har ya zo shi ban ga wani abu da zai kawo ba sabo wanda za a huda ƙasar Zimbabwe daga cikin irin halin da shi Robert Mugabe tare da shin, tunda tare da abin da Robert Mugabe ya tare shi suka yi, ban ga abin da zai kawo ba sabo. Amma in aka samu sabon jini, takan yiwa a kawo halaye waɗanda suka bambanta da irin na shi tsohon iko, ko in ce ƙarshen ikon shi Robert Mugabe. Abin da nake fargaban shi shine cewa da su maida ƙasar Zimbabwe a cikin hannun Turawa ya zamanto Turawa suna mallake komi. Saboda in kaga Turawa suna kewaye ga ƙasa, wato haka yake kamar kuda. Idan kuda ya san akwai zuma a wani wuri, to sai kaga yana kewayen wannan kwariyar muddo in ba ya fada cikin bane ko ya mutu ko ko ya rayu, wato sai ya fada.
Yawato
wannan shine nake
Professor ban katse ka ba, dama ina so in zo ga wannan tambaya. Ya kake ganin yadda za a kaya dangane da dangantakar Zimbabwe da sauran kasashen yammacin duniya lura da cewa a baya an samu sabani lokacin da gwamnatin Mugabe ta karbe misali kamar gonaki ta mika ga hannun yan kasa? Yanzu ya kake ganin ba Mugabe ya dangantakar za ta kasance?
Dangantaka wato idan wannan sabon shugaban kasa ya zamanto jekanayi ka, idan ka su turawan saboda ina zargin su da cewa da akwai hannu cikin abin da aka yi. Idan su turawan su ne suka kawo wannan kin da duke tsammani su kawo shi, wato cewa da kasar Zimbabwe za ta koma kamar kowace kasa ta nahiyar Afirka, wato arzikin kasar Zimbabwe za ya koma cikin hannun turawa za su zo kawai su sheke ayyukan kasar Zimbabwe. Wannan shine ni abin da nake gudu, saboda shine ni ban ce ba kamar Mugabe ya zauna, amma inda aka samu mutum wanda kamar yake da hali irin na Mugabe na farko, wannan da abin kirki ne. Amma wannan kin dukkan alamun da muka gani wato ba zai kwato kasar Zimbabwe ba cikin irin halin da take, zai ma mika kasar Zimbabwe a cikin hannun turawa.
Amma wasu za su ce za a iya samun sabanin hakan, kamar misali yadda ka faɗa a baya cewa Mugabe da shi Mnangagwa'n ɗan Juma ne da ɗan Jummai, abin nufi ba zai bai wa turawa haɗin kai ba.
Shine na kwatanta muku cewa da wato wannan zamantakewa da suka yi shi ne yasa ya tsara kebe, lalle Mugabe ya so ya hudda shi. Amma ina ganin cewa kamar yadda aka samu ƙasar Mozambika, idan kuna tane a zamanin da Samora Moises Machel ya rasu, aka samu Joaquim Chissano ya zo sai ci gaba da kawo kamar wani sabon tsari a cikin ƙasar, har ya zama to ƙasar ta ci gaba. Bai tsammani ƙasar Zimbabwe za a samu haka, saboda me yasa nake muku haka? Wato irin kallon da su turawa suke ma ƙasar Zimbabwe ba wannan kallo suke ma ƙasar Mozambika ba. Wato yau suna nuhin cewa da shi wannan in suka haɓar da shi, yau murna suke wa ƙasashen Turai, murna suke. Yau kaɗai ne kuka samu inda aka yi ce an yi juyin mulki. Juyin mulki ba kamar irin yadda aka san shi ba cikin sauran ƙasashen, yau da aka samu inda baka ji ƙasashen Turai suka fito suke Allah wadai da abin. Yau me yasa ba su yi haka ba? Wato cewa da ribar sun tabbatar da cewa wannan sabon da za a ɗorawa kamar yana tare da su, idan kuma sabon yana tare da su wato baya tare da arzikin kasar Zimbabwe, baya tare da kamar abin da zai sa 'yan kasar Zimbabwe su wallaha kuma su ji daɗi a cikin kasar. Wato yau kasar Zimbabwe bayan Robert Mugabe za ta koma kasar sauran duka kasashen na Afirka, sai in tsohuwar kasa wadda ta yi milkinsu abin da umarni ta bada shi za a yi.
Farfesa Bubena mai wakilin masanin siyasar kasashen Afirka da ke Senegal. To da muka koma yammacin Afirka kuwa, hukumomin biranen Maradi da Agadez a jamhuriyar Nijar sun ɗauki wasu matakai na dakile matsalar yawaitar amfani da tabar shisha da matasa ke yi a wurare daban-daban. A wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana, gwamnan jihar Maradi Alhaji Zakari Umaru ya fara da bayani kan wani kuduri da ya sa hannu a kai wanda zai taimaka wajen dakile wannan matsalar ta shan tabar shisha.
Kamar abin nan da ake ce ma shisha, yara na shan shi akan hanyoyi, nasa hannu bisa wani kuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka dai a nan cikin jihar Maradi gaba ɗaya, ba garin Maradi ba dai. Mun ba jami'an tsaro umarni, akwai wurare bakin gulbi da wurare na inda ake masha da abubuwa na asha, duk wanda a ɗan makaranta mun haramta mishi zuwa a wannan wuraren. Kuma jami'an tsaro duk wanda suka kama da samari da 'yan mata, insha Allah za a kai su a can ofisin jami'an tsaro, sai uwayensu sun zo, kowa ya gansu da ɗanka da ɗanwane da ɗiyakka ga inda aka kamo su a lokaci kaza. To ga abin da muke yi, ba komai bane ya samu ke wannan abin, saboda mu tsirar da mutuncin zari'an mutiyan saboda ƙasa din matasa suka lalace to ƙasa ta lalace har abada za ta kwanta ba za ta tashi ba
a nasu bangaren matasa sun nuna gamsuwar su game da wannan matakan da hukumomi suka doka inji shugaban majalisar matasa na jihar Maradi Malam Abubakar Mai Musa
gaskiya mu wannan abin ne ya mun ji dadin shiga bada saboda ku gane mu kai wurin shi gwamna jiha saboda mun tare matasa ne da dama mun waye muka saman kan harkar shi shannan don ka hamba mai shi ma ai yayi rai saman kan wani taro da suka yi to mun ma sai aka zo muka yi shi to kuma sai aka zo aka waye gari ya do takarrawar ta hana shawo ga shisha sai da ce vraiment muna mu Allah godan muna governor godan da dauki wannan mataki saboda shisha abace ba mai yi ba saboda ai matsalar ba shisha bace kadai saboda mugayen kwawoyi da ake sa cikin ta da giya da suke sa cikin wannan ruwa na shisha shine yake tara mu da hankali tunda ai abu ne wanda kannan muke yi magajen muke yi abukan muke yi kenan sai mu ce vraiment mun ji dadi Allah saka lahiri to mu gaskiya kokarin da muke ekatan da har mu muka zo muka tara matasa muka nuna musu wannan abin da suke ba abin yi bane kenan haliyo mu da ne kamata mu rinka bincike inda ya kamata inda ake shanta inda ka dauke ta muhimmanci in ba a bari ba kenan dole ne mu zamu koma mu ƙara kai kukan wurin gwamnati mu ce to gwamnati wannan wuri wa hukumorin hukumar tsaro tunda ai takarda da aka fitar an kai ta ga wurin police an kai ta wurin kar an kai ta wurin gendarmerie kenan mu ne ya kamata mu bi wannan ka'idar doka da aka rado mu diba mu gani wannan abin da ake yi ina ne ake yin ta har yanzu kenan in dai mutanen nan ba su badiya kenan mu ne ya kamata halin mu koma wurin gwamnati mu ce mai to gaskiya wannan wuri kaza har yanzu mutane na sun doke da muhimmanci dokan da aka dauko ba ta aiki wannan wurin
haka ma magajin garin birnin Agadez ya dauki makamance irin wannan matakin na hana shan tabar shisha ko kuma arkilla abinda yasa Ibrahim Musa mai lakanin suna Papa Mariko wani matashi dake garin Agadez cewa wannan yayi daidai
sai gode mu je matakin gari da ya buga wuce san da tashi sai kamata ba dama a ce cikin jiha ko a ce cikin gari kowa yi abinda ya ga dama ita dai wannan taba dai argila kowa ya san tana da illa kanta ya tsara daga illa daga matashi har ma manyan mutanen
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Asha kwaya kwaya ku bata da kyau jama'a ku saurara tokar asha kwaya kwaya ku bata da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku bata da kyau
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 18 ga Grace Alher Abdu da shirin domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoye ba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin code an ce kenza Ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah yani ya ta kai armi
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin bada gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar aure da ƴaƴa mata da wuri a jamhuriyar Niger inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi 70 cikin 100 na ƴaƴa mata a kasar kafin su cika shekaru 18 to yau bakin namu sun bada shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a dauka domin shawo kan wannan matsala ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa.
Madanka ko Fatuma ina ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurbacewar tarbiyyar yara kanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar ƴaƴan su suka kai wasu shekaru ana iya lalata su.
Yanzu diya mace je sha alkol an koya mata da al'ada za ta gani shi in ta ganshi ma diya ta sani wasu boye ma uwan suke yi. Uwa bata ma san ba paske bakki da kulawa baki ma san da yake nayin shi ba kuma zan komawa baya kadan yau misa ga baba ai haihi iya mata san bar aihuwa me yasa saboda kwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke da ina muka san kwayoyi da kake aihuwa ma a gidan mishi ma baka shan kwaya baka shan wani pilul da ake cewa lokaci ya canza don ku wannan tarbiya sarta na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata diya mace ki zamana da diya yake ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan diya kuma ya kamata ki rinka hira da diyake mace abu kaza bai da kyau in ki kai kaza shine kaza in ki kai haka haka amu a lokacin da ba kama ya hira da uwarka babu hira tsakanin mu da uwayenmu sai in tabu hira me amma akwai wasu shahohi da su hira irin wannan na hira almasuwa kuma uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamana da diyanmu sun je lakon mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine mai kyau wannan shine mai kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawo cikin gida ya take huta kakashirin ta yake in ta koma abin da mu take shigowa ya zamanto kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwadai ya muna yawa dan muna son mu ga diya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar da musabti tana ba shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma hisbillahi inda kai addini ya kamata a kiyaye
Mallam Lawal Adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurbacewar tarbiyar yara kanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da ƴaƴansu na da wata hujja
lalle mallam isu wannan al'amari na iyaye wanda kai bukatar ɗiyansu mata tun sun tashi balaga aurar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawara naki saboda daga bar eka ta taita lalace ta dau kuma magana kwanda ka aurar shida amma auren ya ake in kauna ma auren shi ta ka nemi wanda lalle zai dauka ma alkawalin zai kare mutuncin ta da hakkinta tunda me ya kayo yau duka in ma aka kewaya tunda grantsar ta hodi duk abun da ya kawo ga matsalolin muna ciki yanayi na talauci talauci shi ye babban ummul uba kisan kaga ya mace yau batta iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin yamma in muka zaga ya bakin karfe 11 wurare da dama inda muke gani diya mata ne kanana in ka gani ma kamar ka dauke su da yatsa amma in kaga cikin irin hususa da suke ta tuhaya in kaga masu daukar nasu suna ta suna uhani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka samu abin da zaka hodi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garansar ta ce lalle akwai uwaye waɗanda su san da rayuwar su ba na fusutu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da Allah baka iska abinci wannan na imani da abin da ta hodi gaskiya ne yau ina kira ga mazaje ina kira ga uwaye wanda ba su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai yar sai suka fuskare ka su ce baba ina kudin mu to akwai wasu sai dai uwa tai ka she washi kai barin kudi ka zo ka bar iyalin ka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne diyan mu mata wani bisai ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka ta ba yariya hatta da mangana shawa hatta da turaren ga diya mace dole ko koi take ga abokanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni ne mai matsalar yanayi aure duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka ce uniform zannuwa iri dai to wani latujo ne a Niger in ba sa ta duke kasa kai ba ko kana bai wata hanya ta dan wara zaka samu kullun sati kai ma diya mace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannanta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gare su cikin fami
Mallam Usman Ahmadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin
babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine diya matan a yi kokari a bar su ta yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba bai duka ilimi da diya mace da diya namiji duka Allah ya ce lalle kamar yanda nace muyi karatun Qur'ani ba mai yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin ƙasar mu ya ce a tayi a nemi ilimi to a bar diya matan nan kamar aka bar suka tayi lakol diya mace da ta kai lokacin lakol aka sa ta lakol kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin lakol kin nan tana karatunta aka ci gaba da tarbiyyar da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakolkin ta kaga sai akai lokacin da za ta arman ayi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yanda za ta yi ta kula da gidanta ta san yanda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau an ka diba kamar wurin aihoi in ciki ta samu in ta yi lakol ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tafiya da cikin nata har Allah ya kai ta ranar aihuwa in ta hidan nata ma ita da kanta ko ba ta karatu likita ba ta san kaka za ta yi ta rike danta ya samu kyaukyawan rayuwa ta gari kuma ita da kanta kin yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako ta ce mun saka mu mata aiki in yanzu ita ta tahi tai karatunta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diploma jinta da takardunta na aiki ta samu aikin ta kaga ita za ta yi arme cikin kyaukyawan rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyaukyawan rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyaukyawan rayuwa
madan kako Fatuma ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan al'amarin
ya kamata mu kanka mu gaba ɗaya muhimmin al'umma ƙasar Niger kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kanshi merori su sa hannu kowa da karce din shi da masu unguwa shab da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wannan al'amari na tarbiyyar yaran mu mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu arimi ina kuma tunda shine tam din shirdin mu lalle ma yara kankana arimi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi arimi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi arimi tunda a cikin code an ce kenza ni ko na san a shekara 15 16 17 masha Allah ya niya ta kai arimi a mata amma shekara 10 11 12 sunanka amshi dukiya dan wa'ansu dukiya ce suke mallaka an kasa daki miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ka kai ka sai da diyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme bane ba ka amshi kudi kuma daga baya wannan kudi da ka amsa miliyoyin nan 2-3 da ka amsa da su za ka maɗe ka magani dan maido ma ɗe ka gida za a yi ta lalace shi wannan miji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga gaboni to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Niger da mahaukuntan mu da kowa da kowa mu sa hannu ka tarbiyyar ɗiyan mu dan tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita
Malam Laula Adamu kai kuma wace ce shawararka
kira ne kaga hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na ƙasa da an kasa tun lokacin kuma da ta ce grantsor marigayin kunci wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da al'umma gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba wannan dokokin da asa hukumci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mishi irin wannan abin da aka gwada barai in suka fito feji tana gwada su in ular tijo kake ɗiyanka da iya azari ka son gani kai ɗiya mace uwa yake son gani kenan kana kai ular tijo ma an dai ka san cewa kanka daga nan ka da kai to ka zaka ba kanka mutuwa wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai yi shi ba in an ka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage
inda zamu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a hada hannu wajen kyautatawa yaya mata domin ci gaban iyali da habakar kasa yanzu a madadin bakin namu Usman Ahmadu director ma'aikatar da ke kula da yara kanana da Madam Kako Fatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen sai kuma Lawale Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muhammad Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
To a takaice shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafi kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus din daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe ranar Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake yi a jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar inda ake auna al'ummar musulmi ya zama kisan ƙare dangi. A halin da ake ciki kuma Papa Roma Francis zai gana da hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta Myanmar da al'ummar musulmin Rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ƙuntata musu. Yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar ta Myanmar daga ranar 26 ga watan Nuwamba, Papa Roma zai gana da hafsan hafsoshin soji Janar Min Unhlai duk da lokacin da zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani shiri idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu miƙa wato saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sule Kutigi a layin Audi da ke Jos a jihar Plateau bisa rasuwar Abdulmalik Suleiman wanda aka fi sani da Alhaji. wanda ya rasu a ranar Talata da ta gabata. Ta fatan Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata ta mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Solomon Abo da injiniyan mu na yau kwato Darrell Smith, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.